Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta kafar BOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a Jamhuriyar ta Nijar. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar da sadarwar internet a koda yaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalama Si Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin na dare. Za a ji cewa an yi wani taro na inganta tsarin samar da ruwa da kuma tattalinsa a Jamhuriyar Nijar.
Lalle mutane suna aika da dama kaman su noma, kenan dole ruwan nan da na sha da na noma da ko da na dabbobi ne wanda ake yi a nemi sare a yi.
To ko me yasa muryar Amurka ke dada yada labaranta ta sauran kafofi baya ga radio?
Wato mutanen duniya da yawa suna amfani da wannan kafofi na watsa labarai.
To ko yaya masu tsokaci kan al'amuran yau da kullun ke ganin kace na cin da ake yi tsakanin Obasanjo da gwamnatin Najeriya mai ci?
Shine wannan rigingimun rijiyoyin mai da ake yi cewa wa zai mallaki waɗannan rijiyoyin mai yawanci shi ta katin na ce da tsakanin shi.
To yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan alfanu ko rashin alfanu wannan kace na cin da ke faruwa tsakanin manyan Najeriya irin su tsohon shugaba Olusegun Obasanjo da gwamnati mai ci kan almundahana da kuma tsarin gwamnati. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-2-6-5-5, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau Talata, shugabannin jam'iyyar Democrat da shugaban Amurka Donald Trump sun kai ruwa rana a bainar jama'a a cikin ofishinsa da ake wa lakabi da Oval Office, inda shugaban ya yi barazanar rufe ma'aikatan gwamnati idan har 'yan majalisar ba su ba da isassun kuɗaɗe da za a gina katanga a tsakanin kan iyakar ƙasar da Mexico ba, lamarin da ya haifar da jayayya.
Right now, and we'll not shut down the government, and that's what we're urging you to do. Not threaten to shut down the government, because you, let me just finish, because you can't get your way.
Shi dai shugaba Trump ya kwatanta bukatar gina katangar a matsayin wata bukatar gaggawa, sannan ya ce zai kasance mai cike da alfahari idan ya rufe ma'aikatan gwamnatin muddin ba a bashi kuɗaɗen gina katangar ba, inda har sau biyu ya nanata cewa shi zai yi gaban kansa kan wannan lamari. Sai dai a lokacin da ya tashi mayar da martani, shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka, Chuck Schumer, wanda ke wakiltar jihar New York, ya ce bai kamata a dakatar da harkokin gwamnati akan wata jayayya, kuma ka ce kana so ka rufe ma'aikatan gwamnati. Matar nan mai leƙen asiri 'yan ƙasar Rasha da Amurka ke tsare da ita bisa tuhumar da ake mata kan shiga cikin 'yan jam'iyyar Republican domin samarwa hukumomin Moscow bayanan sirri, za ta amsa laifinta a wani zaman kotu da za a yi gobe Laraba. Babu bayanan da suka nuna kan waɗannan laifuka Maria Butina za ta amsa aikata ba daidai ba, amma a baya matan mai shekaru 30 ta ƙi amsa laifin cewa ta karya doka bisa zargin yin ayyukan leƙen asiri ga gwamnatin Rasha ta hanyar amfani da wata ƙungiya mai rajin kare haƙƙin mallakar bindiga. Ita dai wannan ƙungiya ta ba Maria Butina damar kusantar wasu manyan ƙungiyoyin Amurka masu fafutukar kare haƙƙin mallakar bindiga irin su NRA da nufin tallata jam'iyyar Republican a Amurka. An kuma zargi Butina da ƙulla hurɗar dangantaka ta ƙudda-ƙudda wani ɗan Republican mai fafutuka wanda ake kira Paul Erickson, wanda har ta taɓa zama tare da shi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Prime Minister ƙasar Burtaniya Theresa May na ganawa da shugabannin tarayyar Turai yau Talata, yayin da take so ta ci gaba da kare yarjejeniyarta ta fidda Burtaniya daga tarayyar Turai, bayan da ta soke wani zaman kada ƙuri'a na 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka shirya yi yau. Wani mai magana da yawunta ya ce a wata muhimmiyar ganawa da Prime Minister kasar Dutch Mark Rutte, shugabannin biyu sun amince su yi aiki tare kuma za a kada wata sabuwar ƙuri'ar a majalisar wakilan kasar kafin ranar 21 ga watan Janairun shekara mai zuwa. Ana sa ran May za ta gana da shugabar Jamus Angela Merkel yau Talata da kuma shugabannin kwamitin ƙasashen Turai Donald Tusk, wanda ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa baya da niyyar sake shawara akan yarjejeniyar ranar 29 ga watan Maris na shekara mai zuwa ya kamata Burtaniya ta fita daga tarayyar ta Turai.
To Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To za mu fara yada zangon ne a jamhuriyar Niger, inda aka yi wani babban taro kan samar da ruwa da kuma tattalinsa. Tamar Abari gare ki.
Bayan wani nazari da ƙwararru suka gudanar kan fadamar ƙorama wadda ta ratsa wasu jihohi na Niger irin su da Magaran da Maradi, kan irin alfanun da za ta yi ne aka shirya wannan haduwa ta masu ruwa da tsaki game da ruwa a ƙarƙashin jagorancin kwamitin da ke kula da tattali da kuma tsaftar ruwa, wato Kriya. Mamman Haru, mataimakin gwamnan jihar da Magaran, shi ne ya jagoranci taron.
A zama na farko akwai wani kundi da aka ba waɗansu ƙwararrun masana bisa kan fannin ruwa su je su yi bincike su gani yadda za a tattali ruwan da muke da akwai, shine kwadama ta ƙorama. To a game da wannan ne, wannan ruwa mai mahimmanci ya kamata a samu husa'o'in da ya kamata a yi amfani da shi don a samu wadata ta ɓangaren musamman ma abinci. Shine kuma suka huddo wani kundi wanda yau shine aka kawo shi a wannan zaman taro don ya kasance shine za a ɗauka kaman hotula.
Binciken manazartan ya duba irin amfanin da ruwa zai yi a kowane ɓangare, in ji Jidda Adam, babban darakta a hukumar haƙo da ruwa ta jihar da Magaran.
Lalle mutane suna aika da dama, kaman su noma kenan, dole ruwan nan da na sha da na noma da ko da na dabbobi ne wanda ake yi a nemi sare ayi shi kenan. Aka haido wannan shema ɗin da gaban nan da shema ɗin za a aiki. Ko ga yanzu mu nan wurin ta jihar Zandar muna da ta Ƙorama ake yi, ta Maradi ana ta Gulbin Maradi, ta Tawa ana ta Vas Valley da Latarka, kuma akwai ta Doso wadda ake ta Dalol Mauri.
Daraktan ya ƙara da cewa za a yi amfani da tsarin nan na gwamnati mai aiki da ruwa a kowane fanni don ci gaban al'umma.
Kuma duka wannan yana shiga cikin wannan tsarin nan na gwamnati wanda ake cewa Plan National de Gestion Integrated Resources Annual. Shi yanzu gaba da ruwa ba gaba da ake dubunta. Yanzu aka ga kaman ana da ruwa, wani wuri ana so mashaya, wani wuri ana so a ba dabbobi ruwa, wani wuri kuma ana so a yi noma. Aka yi lissafi aka gani lalle ana so kamar misali a yi eka 100, sace nan wuri aka yi eka 100 masala za a samu ya kamata abinda ruwan suke isa. Misali wannan ruwan nan ta Soraz da kuke gani, ana cewa kenan a dinga duba dan me aka zo aka yi Soraz a nan wurin. In aka yi Soraz ta ci gaba da aikin ta zawa shekara 50 ko shekara 100, ruwan suna iya bin aikin petrol din da za a yi. Kenan ba dan shiga cikin wannan lissafin ba aka duba can gaba, wani lokaci sai aka yi ga nan an soma abubuwa da yawa wanda za a yi amma ruwan ba su isa. To duka wannan bincike gaba ɗaya ne ake sa ido wannan takardan gaban nan kenan, aka wata aka yi wani abu. An san da ake samu a wurin bangaren ruwa da tsafta, kuma wani abu ne ya kamata a jayi ɗansu je daidai.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Amar da Tamar da wannan rahoton daga jamhuriyar Niger, kuma bari mu kada Abuja Najeriya, inda ake wani babban taron bita ma ma'aikatan muryar Amurka na ƙasa baki ɗaya. Wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina ya tambayi babban editan sashen Hausa Ali Mustafan Sokoto ƙarin haske kan wannan taron bitar, sai ya ce.
To kasan muryar Amurka kullum ne ma hanyoyi take na ƙara inganta ayyukan da take mala Hassan. Mun zo domin ƙarfafa abubuwa biyu. Na farko dai mu ƙara, an ce ko kana da kyau ƙara da wanka, mu ƙara ƙarfafa ilimin da kuke da shi na wannan aiki din da kuma magana kan sababbin fasahu na aikin jarida da sabo na kai, sannan kuma mu samu damar tattaunawa kan wannan muhimmin zaɓe na Najeriya da za a yi in Allah ya kai mu nan da watanni biyu masu zuwa a watan Fabrairu na shekara mai zuwa. To wannan sa cikin ɗaya daga cikin makasudai, sannan kuma muna so mu samu damar tattaunawa game da matsalolin shi kansa aikin da ya shafe ku da kuma harkokin jin daɗin rayuwar ku ma'aikatanmu.
Muryar Amurka na watsa shirye-shirye cikin harsuna sama da 70 amma baya ga Turanci ba bangaren da ke samun kulawa na musamman kamar sashen Hausa. To ko menene hikimar hakan? Tambayar kenan da na yi wa mataimakin daraktan sashen Afirka na muryar Amurka, Mr. Scott Stan.
Hausa is one of the most important services not only in the Africa division but in all of VOA.
Sashen Hausa na ɗaya daga cikin muhimman sassa ba kawai a sashen Afirka ba, amma a baki ɗaya muryar Amurka, musamman in aka yi la'akari da muhimmancin Najeriya da kuma tasirin yankin da masu magana da harshen Hausa suke, wanda ya kunshi wani bangare na yankin tafkin Chadi mai fama da tarzomar Boko Haram. Amma duk da hakan akwai ƙarin wasu labaru na ci gaba, ilimi, tattalin arziki, rayuwar iyali. Muna son taɓo kusan kowane ɓangare, ba lallai kawai sai labaran na Boko Haram ba. Wannan horar zuwa dai ba ga koyar da tsagwaron aikin jarida tsantsa, ana kuma samun horo na musamman akan sabbin kafan labarai na yanar gizo. Aliyu Mustafa Sokoto ya ce akwai hikimar da ke tattare da yin hakan.
Wato mutanen duniya da yawa suna amfani da waɗannan kafofi na watsa labarai. Ita Morit Amurka ta fara ne a matsayin gidan rediyo, to yau an wuce zama gidan rediyo kawai. Dole sai ka ƙara da su ba da bayanai da labarai ta wasu sababbin hanyoyi na zamani.
Wannan haka ne, har yanzu dai muna Abujan inda ake cece kuce tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da kuma gwamnati mai ci kan zargin almundahana da kuma rashin iya shugabanci. Kan haka ne na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullun, Aminu Sile, don ya mana fashin baki kan wannan al'amarin sai ya ce.
Da farko dai kullun abin da muke cewa a irin wannan shine Najeriya ta fara samun ci gaba a harkan demokradiya. Domin duk lokacin da mutane ke faɗin albarkacin bakinsu suke faɗin ra'ayoyinsu, kuma gwamnatoci na ji wani lokaci su yaba ko kuma su kaɗi, ya nuna dai cewa demokaraɗiyya na ci gaba a Najeriya. Abu ne wanda duk mai son demokaraɗiyya ko kuma son demokaraɗiyya zai yaba mu Najeriya a kan wannan cigaban da aka samu. Da mukan je wasu ƙasashe ne ana yi, amma yanzu mu ma an fara, to kaga alhamdulillah. Na biyu, wannan rikici na Obasanjo da wannan gwamnati ba wani abu ne wanda yake sabo ba. A bisa duk abubuwan da 'yan Najeriya ke dubawa kuma suke lura da shi na yau da kullum, shi ne wannan rigingimu na rijiyoyin mai da ake yi cewa wa zai mallaki waɗannan rijiyoyin mai. Bai dace a rinka barin wasu tsirarru suna rika rijiyoyin mai ba, ya kamata a miƙa ma jihohi ko kuma wanda suka dace biyawanci shekara su kace na ce da tsakaninsu.
To Haji Aminu, wasu suna ganin wannan cece kucen da ake yi na da alfanu ta wani ɓangaren ƙasa baki ɗaya, saboda manya-manyan za su riƙa tona kansu asiri, don haka za su ji tsoron aikata rashin daidai ga al'umma.
Kwarai da gaske, shi sa ai nace tun farko wannan abu ne ci gaba ne ga Najeriya, domin wanda da ake jin tsoron ba za a iya gaya masa gaskiya ba, yanzu za a iya gaya masa ko waye shi. Lokacin da kaga Obasanjo na kai, idan an faɗa yana zama da ɗan matsala dai, har ayyube shi ma ya dai daure yana sauraronawa, har gwamnatin ta zo ta tuntuɓe mata aka zo ana faɗi. To tun daga gwamnatin Buhari yanzu ta zo ana gaya mata ita ma, to kaga zai samu wani gwamnati za ta zo, kaga an samu gyara kenan a harkan demokradiyyarmu.
Malam Aminu Sile, mai fashin baki kan al'amarin yau da kullun, ke tsokaci game da cece kucen da ake tsakanin Obasanjo da gwamnati mai ci a Najeriya. To kuma masu saurari, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan wannan al'amarin, kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jero lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To da alamar za mu fara daga jihar Kwara. Wake kallayi daga Kwara.
Assalamu alaikum warahmatullah, mai magana Dallo Garba, ina Sokoto, Najeriya, mai blog daga nan Kwara.
To mai bulas muna jin
ka da abinda ce kuke da ake tsakanin shi Obasanjo da gwamnatin Najeriya, to abu ne wanda wannan gaskiya ba abu ne mai kyau ba. Sai da muka duba shi shugaban kasa Muhammadu Buhari yana so ya daidaita Najeriya, kuma suna irin wannan abubuwa suna kawo masa cikas. Dan gaskiya da kamata ba haski Obasanjo na yin irin wannan sake kuke da yake yi. Dan mai girma shugaban kasa mun sani shugaba na wanda ya zanda abin da zai yi abu ne na shugaban kasar Najeriya da kuma ƴan Najeriya.
To mai blas baka ganin kamata yi komai kwarewar mutum a rinka dan fadakar da shi koko tayar da shi idan ya dan yi bacci?
To gaskiya da yake shi mutum ko wani irin mutum ajizi ne, yake gaskiya idan an ga wasu abubuwa to ana iya sanatar da mutum, wannan ko zai zama wata illa.
To mun gode mai blas daga kwara bari mu kada Bauchi Garu, wake kan layi a Bauchi.
Idan Sokoto daga Tora Local Gama.
To ta kwara muna jinka.
To wannan magana dai gaskiya al'umma ya hadarci. Wannan bai daɗe da kawo mulkin nan ba, kuma a mulkin nan naka da wuce shekara biyu ba masu kyau. Amma zarge-zarge kala-kala ba haka ake siyasa ba. Saboda haka zo Allah ku zanke siyasa ta fasali. Irin ta mazan jiya na da suka wuce sanjara, amma abu kullum ke cekuce na shirme ga abubuwan da suka yi ba ɗauko su aka yi magana su ba sai waɗannan. Abba ba ta ke siyasa ba, ba a ci da zuciya siyasa, sai a yi siyasa ta fahimta.
To mun gode daga Bauchi, kuma bari mu kaɗa Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna. To malam Bello muna jinka.
To gaskiya wato ita duniya inda ba ka yi a mutane shi yanzu in ka sai daga waɗanda Buhari gaskiya mutane ba su gani, sai ka bar shi gudu abin da shi ne shi ma haka yake ɗauka kullum. Shi shugaba zai ce abin da shugabanni ba su kai ba su daidai ba shi ne kan dai, saboda haka so dole ɗan adam dole ya kuskure, Allah ne kawai bai kuskure, amma duk ɗan adam aka halicce shi ba a ce ai abu daidai, wannan bai taɓa yiwuwa. Saboda haka ya kamata shi an yi mai gyara ya dinga karɓa.
To baka ganin daga cikin wato gyarar da ake buƙatan ayi din akwai waɗanda akan yi ba da nufin ayi gyara tsakani da Allah ba, sai dai ko a soki gwamnati?
Ibrahim ba haka bane, wato su mutanen gwamnati ne su ba su suka kullum sun suke abin da suke a kai daidai ne. Da kun ɓanna ana ganin kuskurin ta, amma in ka faɗi gyara kuma sai a ga cewa a yane ai ka da wannan gwamnati saboda ka.
To mun gode, bari mu je jihar da ke da sunanka wato Sakkwaton Shehu, wake kan layi a Sakkwato. To da alamar dai layin na Sakkwaton ya katse, bari mu koma Bauchi Garu, wake kan layi a Bauchi a ilayo.
Daga Yobe ne, daga Yobe.
Daga Yobe, to muna jinka na Yobe.
Mu talaka muna son Buhari kuma muna tare da Buhari. Abin da yake faruwa shi ne duk wanda ka je na kushe Buhari to ba mutumin arziki ba ne, kawai ɓarawan gwamnati ne ta.
Ba ka gani watakila so suke su ankarar da shi kan wasu batutuwa?
Dukkansu ba batutuwa ba ne, an yi gwamnatoci a baya, me yasa ba su yi gwamnatocin baya ba?
To mun gode na Yobe. Daga Yobe kuma bari mu kada Kwantagora a jihar Naija, wake kan layi a Kwantagora.
Kalaman shi kana magana da injiniya mai girma kedi Kwantagora.
To injiniya muna jinka.
Wato gaskiya mutane rashin hankuri ne gare su. Wato wanga abu ce ke kuce aka bai kai ya kawo ba, amma mutane saboda son kai ya kisa a bari gwamnatin ta je a garawarta, amma saboda son zuciya mutane yawa. Da shi ne ake wannan abin Allah sani.
Don haka ina mafita?
To don haka mahita mu dai abin da ya dace duk waɗannan masu son handama da barake dai to ba haka ya dace su yi ba tsakani da Allah.
To mun gode da wannan gudunmuwa taka, bari mu koma Sakkwaton Shehu, wake kan layi a Sakkwato.
Malam Sani na rin daga Sokoto State Burulu a Ganet.
To Malam Sani muna jinka.
To Obasanjo ko da Buhari zai ɗauki ba dai baki shi kyare shi kawai domin san da kuta ya shi shi mulki
saboda
hello kaji
dalili
saboda mulki ba du saboda dalilin shi ya taimaka mun talaka ko ta wani fanni
to mun gode har yanzu dai mun makale a sakkwatan wake kalla ilayo a sakkwato
a halittar bayan kana tare da Usman Bello Bonkari karamin hukumar mulki ta jinjiya jihar Sokoto Najeriya
muna jin ka Bello Bello
to dangane da wannan al'amari ni abin da nake fuskanta mu ƴan Najeriya muna wa Buhari makauniya tafiya wanda yake duk lokacin da ka taso ka faɗi gaskiya akan shi sai mutane su yi maka kya yayin da kuma ka faɗi aikin shi na alkhairi sai ga mutane suna yabonka wanda yake yarkewa a ce idan ana wannan kowa ce da tsohon shugaban kasar Najeriya Obasanjo har da gudullo sun irin waɗannan abubuwa sai yarkewa a ce duk da an kai to ana faɗan abubuwa ba wai kawai a koma a dauke su a dawa ko ba a'a a ce a fahimci shi ne gaskiya al'amarin da abin da ake faɗi shugaban kasa Buhari yana faɗan abubuwa amma sai ga bin hukuntar mutanen koda yana zargin su da ana hukuntar da al'umma akan abin da ake kin suna fata to zaka iska mutane sun da gaskiya tsakani da Allah da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya nagode Usman Ibn Labonkari karamin hukumar mulki ta jinjiya ta Najeriya
to malam Usman baka ganin kamar akwai wata manufa ta siyasa tattare da wasu kamar shawarwarin da wasu magabata kan bayar
eh to Alhaji Ibrahim akwai ne tun da aidi siyasa ta ka hudan abubuwa amma saboda ne yasa idan ka faɗi gaskiya akan Buhari sai mutane su ce ka kawo baka so ne amma idan ka faɗi alherin shi kuma a ce kai masu kuma din shi ne saboda haka duk abin da aka kawo a yi kyakkyawan abu akan shi to idan an kai haka sai ka iska mako ne ga ai mishi adalci
to mun gode da ra'ayin ka bari mu koma Kaduna wace kallaye a Kaduna
na magana da Adamu Balaraba Daladi daga garin Kaduna a Zaria
to muna jin ka Malam Adamu
a ni gaskiya ban taba samun ku ba ina muku fatan alheri
mu ma haka muna jin ka
na gode ku tafi ku Allah ya taimaka
to ba kai faɗi ra'ayin ka ba ka same mu da kyar amma ba ka faɗi ra'ayin ka ba
zan faɗa nan gaba
to mun gode sosai mun gode sosai
akan abin da kuke tattaunawa
to mun gode sosai bari mu je mu Jos Kwata wake kallaye a Jos
sala Kabiru da almajiri
to Kabiru muna jin ka
daga gida da mushen dan jihar Filatin Najeriya
muna jin ka
to gane da bayanin da shi Obasanjo yake yawan yi akan shi shugaban kasar mu ya kamata yayi hakuri kowane abu lokaci ne yawa a yanzu yana lokacinsa yayi hakuri kawai ya fasa ya taya shi da addu'a da fatan alkhairi sai da haka shi yayi hakuri kawai mu Buhari har a gobe muna son sa
to mun gode na Jos daga Jos kuma bari mu kada kanan dabu wake kallaye a Kano
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to ni ma gaskiya ina sauraron ku daga nan jihar Kano
mu ma muna jin ka muna son mu ji ra'ayin ka
ra'ayi na gaskiya sai dai mu ce mu gode wa Allah amma al'amuran da muke gani sai dai kawai addu'a saboda mutane ba sa son gaskiya al'amuran da yake faruwa duk lokacin da ake son a faɗa gaskiya mutane ba sa yarda da wannan maganar gaskiya shi ne kawai da abubuwan da muke da ita a cikinmu Najeriya
to mun gode sosai da ra'ayinka da sauran waɗanda suka ba da gudunmawa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode to ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda kungiyar kwallon kafa ta kasar ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 ta shammaci takwaranta na kasar Ghana wasan kasashen da ke karkashin hukumar kwallon kafa ta yammacin nahiyar Afirka IFOA ko kuma WAFO wasannin da ke wakana yanzu haka a kasar Togo inda a rukuni na biyu ko group B jamhuriyar Nijar ke kan gaba wasanni biyu tunda ta yi banza da banza a wasan na ƙarshe da tarayyar Najeriya Niger na kan gaba a wannan rukunin da maki hudu sai Najeriya da ke da maki daya yayin da kasar Ghana ke kutal bata da maki ko guda a gobe Laraba idan Allah ya kai mu kasar Ghana za ta goga da tarayyar Najeriya domin a san wane ne a wannan rukuni zai rake jamhuriyar Niger a wasannin kusa da na ƙarshe yayin da jamhuriyar Niger za ta huta a rukuni na farko ko group A ko group A na wasannin na wafo ko ifowa na matasa yan kasa da shekaru 20 dake wakana yanzu haka kasar Togo an yi wasanni kamar haka Togo mai masaukin baki ta ga abin mamaki inda Mali da ta je bakunci ta shamace ta da banza Burkina Faso bata taka wata rawar gani ba gaban kasar Mali wadda ta yi mata dai da nema sai Senegal da ta kara zunduma kasar mai masaukin baki Togo da ta yi mata dai da nema a wannan rukuni a yau za a goga tsakanin kasar Senegal da Burkina Faso domin gane wane ne zai zama na farko a wannan rukunin inda kasar Senegal ke kan gaba da maki 6 sai Mali ta biyu da maki 6 Burkina Faso da Togo mai masaukin baki ba su da maki ko guda kuma an riga an yi wajja da su har yanzu dai a jamhuriyar ta Niger inda kungiyar kullan kafa ta AS Sonitep ta kwashi kashin ta 3 da nema a hannun Zesco United ta kasar Zambia wannan ko a wasan su na biyu a Kampala ita dai Zesco United daman ta yi ma AS Sonitep din ta Niger 2-1 a babban birnin Yamai yanzu haka dai AS Sonitep zakaran jamhuriyar Niger a kakar wasannin kullan kafa na shekarar ta gabata an yi wajja da ita a wasannin Champions League na nahiyar Africa na wannan shekara duk dai a jamhuriyar Niger a cikin wannan makon ne shugaban gwamnatin kasar cewa da Alhaji Brahim Rafini zai kaddamar da soma wasanni na shekara-shekara na matasa da ke halartar shagulgulan zagayowar ranar da Niger ta zamanto jamhuriya wasan da a bana za a yi su a birnin Zandar kuma aka zana musu suna Zandar Sabuwa
To a gaida Haruna to ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takeice
A yau talata shugabannin jam'iyyar Democrat da shugaban Amurka Donald Trump sun kai ruwa rana a bainar jama'a a cikin ofishinsa da ake walakabi da Oval Office inda shugaban yayi barazanar rufe ma'aikatan gwamnati idan har 'yan majalisun ba su ba da isassun kuɗaɗen da za a gina katanga a tsakanin iyakar ƙasar da Mexico ba lamarin da ya haifar da jayayya matan nan mai leƙen asiri 'yan ƙasar Rasha da Amurka ke tsare da ita bisa tuhumar da ake mata kan shiga cikin 'yan jam'iyyar Republican domin samarwa hukumomin Moscow bayanan sirri za ta amsa laifinta a wani zaman kotu da za a yi gobe Laraba a wani bincike da hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a takaice ta yi ya nuna cewa yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya ya haura daga miliyan 10.5 zuwa miliyan 13.2 wanda shine adadi mafi yawa a faɗin duniya Mafi yawan waɗannan yara suna jihohin Borno, Yobe da Adamawa a arewacin Najeriya inda rikicin 'yan Boko Haram ya kawo cikas a karatun yaran. Ana jin hayaniyar wasannin ƙananan yara da aka saba da ita a waje. Yaran maza na wasan ƙwallon ƙafa yayin da yara mata kuma ke tsalle-tsalle a wata unguwa da ke Abuja.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma Julie Leather's Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin Mr. Misha Dubinsky ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma gobe